Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Talata, 9 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Daruruwan masu ji mamun mutuwar George Floyd ba American nan bakar fata da ya mutu yayin da ƴan sanda ke rike da shi a nan Amurka. Sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Christ da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin ban kwana da shi. Kamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar ƴan sandan Amurka, ba wai a rage kudaden da ake kashewa fannin ba. Wata kungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin Amurka ya shiga wani mawuyacin hali, abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya batun cin zarafi na fyaɗe na ci gaba da zama wani babban ƙalubale da ke ciwa al'ummar ƙasar tuwa a ƙwarya. ‘Yan rajin kare haƙoƙin mata a ƙasar na ci gaba da nuna damuwa game da wannan batu.
Abin da yasa wannan abin ke ta ƙara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗen sun san cewa ba abin da za a yi musu, ba zai wuce ne biya je kotu ba. Wanda dai yayi fyaɗen su da yawa sai a ga cewa sun tafi, ba abin da ya faru da su. To ganin haka shine abin da ke ba wasu ƙwarin gwiwa aikata wannan mugunan laifin.
Amina ya yake nan ƴan rajin kare haƙoƙin mata. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa saba dokokin zirga-zirga tsakanin jihohi da wasu ke yi a ƙasar na daga cikin dalilan da suke sa ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar COVID-19. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya, Nasiru Zaharaddini, ya ce
bayan da shugaban ƙasa ya ba da umarni cewa kowace jiha ta kula da harkar nata COVID-19 da kanta, to wannan gaskiya ya danganta ga su gwamnonin abin da suka yi.
Muna tafi da ƙarin bayanin duk waɗannan rahotannin nan gaba. Bayan haka, kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum. Daruruwan masu ji mamun mutuwar George Floyd ba American nan bakar fata da ya mutu yayin da ƴan sanda ke rike da shi a nan Amurka. Sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Christ da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin ban kwana da shi. Bayan da aka bude kofar majami'ar, masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare, inda suka tsaya dan wani lokaci don nuna girmamawarsu. Gwamnan jihar Texas ɗan jam'iyyar Republican Greg Abbott na daga cikin waɗanda suka je ta'aziyyar, kuma yayin wata ganawa da manema labarai da yi a wajen majami'ar ya ce zai saka iyalan Floyd a tattaunawar da za a yi kan yadda za a yi wa aikin ɗan sanda garan Bawul. Abbott ya ce George Floyd bai mutu a banza ba, kuma rayuwarsa za ta zama abin tarihi kan yadda Amurka da jihar Texas suka bi mai kadi kan wannan abin alhini da ya auku. Kamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar ƴan sandan Amurka, ba wai a rage kudaden da ake kashewa fannin ba. Biden, wanda zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba mai zuwa, bai yadda da cewa a rage kudaden da ake kashewa ƴan sanda ba, inji mai magana da yawun kwamitin Andrew Beth cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Litinin. Sai dai Biden ya ce ya fahimci irin takaici da fushi da masu kira a yi sauye-sauye ke ciki. Wasu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a rage kudaden da ake kashewa ma'aikatan ƴan sanda bayan mutuwar George Floyd, bakar fatar da ya mutu makonni biyu a lokacin da ƴan sanda ke rike da shi. Wata kungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin Amurka ya shiga wani mawuyacin hali, abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi. A jiya Litinin, wani kwamitin ƙasa da ke fitar da ƙididdiga da aka yi kan binciken tattalin arziki ya ce tun a watan Fabrairu tattalin arzikin Amurka ya fara tangal-tangal. Hukumar ta NBER ta bayyana ma'anar matsin tattalin arziki da koma baya na harkokin tattalin arziki da ya haura wasu watanni. Kungiyar da ke binciken ta ce kayayyakin da ake yi na cikin gida ya fadi da kashi 4.8 cikin 100 a cikin watanni uku na farkon shekarar nan. Sannan rashin aikin yi ya yi sama sosai daga kashi 3.5 cikin 100 a watan Fabrairu zuwa kashi 14.7 cikin 100, ya kuma sauka zuwa kashi 13.3 cikin 100 a watan da ya gabata.
Batun cin zarafin mata da ƙananan yara na ci gaba da ɗaukar hankali a Najeriya, musamman a daidai lokacin da rahotanni ke ƙara yawa akan batun fyaɗe a ƙasar da kuma gangami da wasu ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata da ƙananan yara ke yi game da wannan batu. Ga wakiliyar murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya an samu rahoton wasu gungun maza su hudu da suka aikata fyaɗe akan wata yarinya 'yar kimanin shekaru 13 da aihuwa, bayan sun dirka mata kayan maye suka kuma jefar da ita garkashin wata mota a kusa da gidan iyayenta a garin Ibadan na jihar Oyo. Wata 'yar matashiya ce aka buga mata dutse a kai bayan an mata fyaɗe, lamarin da yi sanadiyar mutuwarta. 'Yan rajin ganin an samu daidaito a tsakanin jinsi a Najeriya, Bushira Balogun ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta farga wajen magance wannan matsala.
Kamata gwamnati dai a san da za a yi da maganan nan, don ya zama abin tada hankali a cikin al'umma. Kuma mutane da dama sun kira gwamnati, a kuma da ma suka je har National Assembly san da za su bi maganan nan, kuma su san duk wanda ya faru da shi, duk inda za a yi da su dai a tsaman dai gari dai ya samu lafiya. Kuma bai kamata a ce mutane suna yawo kana tsoro.
Amina Yaya, wacce aka fi sani da Sarauniyar Arewa da ke fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya, ta ce wannan matsala ta fyaɗe na daban tsoro, inda kafafen sada zumunta ke taka rawar gani wajen wallafa labarai iri daban-daban na cin zarafin.
Abin da ya sa wannan abin ke ta ƙara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗe sun cewa ba abin da za a yi musu, ba zai wuce maybe a je kotu ba. Wanda dai ya yi fyaɗin su da yawa sai a ga cewa sun tafi, ba abin da ya faru da su. To ganin haka shine abin da ke ba wasu kwarin gwiwan aikata wannan mummunan laifin. Ma kuma ni a gani na hukuncin da nake ganin yafi a yi ma waɗanda suka yi fyaɗe shine hukuncin zama a gidan yari har abada.
Cikin wani binciken cin zarafi na yara a Najeriya, an bayyana cewa ɗaya cikin yara mata hudu da kuma ɗaya cikin yara maza hudu suna fuskantar cin zarafi kafin su kai shekaru 18 ta kowace irin hanya, kamar yadda Aisha Buba, ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam, ta ce.
To fyaɗe yana iya har gitsawa mutum yanayin tafiyar da komai nasa. Wani lokacin ma za ku ga mutum ko yana yawan jin haushi ko yana yawan faɗa, saboda idan tunanin yayi wa mutum yawa sai ka ga ya kasa yanda zai yi, musamman idan aka samu yanayin da ba a yadda da cewa wannan abu ya faru da mutum ba, yakan iya saka sa irin zurfin tunanin da sai da tsananin taimako kafin su samu su iya fita daga ciki. Kuma irin waɗannan abubuwan idan suka tsananta sosai sukan shafi lafiyar ƙwaƙwalwa har ya zama mutum baya iya rayuwa yanda ya kamata.
Tsare-tsare na dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma na ƙasashen Afirka sun yi hani akan aikata fyaɗe, inda aka tsananta mutunta haƙƙin bil'adama har duk inda yake. Barista Umaru Mai Nasara Faskari ya yi kira da a yi wa dokokin hukunta laifin fyaɗe garin bahul.
Duk littattafai da suke tattare da dokokinmu wanda ya shafi haƙƙin mata, musamman abin da ya shafi fyaɗe, to ya kamata a sake duba su a yi musu garan bawul. A gidan ka ɗauki sashe na 14, sakin sashe na 3 da na 4 da sashe na 15 da sashe na 16, musamman na 17 ma sakin sashe na 2 sun yi haramci mai zafi akan duk kokarin da za a yi a rika wulakanta waɗansu saboda wala Allah suna mata ko saboda suna maza ko saboda suna yara ko suna manyan mutane.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Wani bincike da aka gudanar a kwalejin Imperial London ya nuna cewa an kaucewa mutuwar mutum miliyan 3 a kasashe 11 saboda dokar kulle da hukumomi suka saka tare da rufe wuraren kasuwanci da ba a fiye bukata ba da kuma makarantu. Kasashen da aka kauce wa mace-macen sun hada da Austria, Belgium, Britania, Denmark, Faransa, Jamus, Italia, Spain, Sweden da kuma Switzerland. A wani bincike daban da aka gudana a Amurka kuma wanda aka wallafa tare da binciken Birtaniya a ranar Litinin ya gano cewa an kauce wa mutum miliyan 530 daga harbuwa da COVID-19 ko an jinkirta na dokokin hana zirga-zirga da aka aiwatar a China da Korea ta Kudu da Italia da Faransa da kuma Amurka. Adadin waɗanda suka mutu a duniya sakamakon COVID-19 ya kusa 400,000, kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun haura miliyan 7, a cewar bayanan da cibiyar nazarin binciken corona ta jami'ar John Hopkins ta tattara. Mazauna yankin Matari na Nairobi sun yi tattaki jiya Litinin don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin cin zalin da 'yan sanda suke yi yayin aiwatar da dokar hana fita a wani bangare na daƙile yaduwar COVID-19. Hukumar da ke saka ido kan harkokin 'yan sanda a Kenya mai zaman kanta ta APOA ta samu ƙorafe-ƙorafen zargin kashe mutum 15 da ake alakantawa da 'yan sanda tun lokacin da aka saka dokar hana fita daga yamma zuwa wayewar gari da ta fara aiki a ƙarshen watan Maris, batun da ta ce ana kan gudanar da bincike yanzu haka. Haka zalika, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin mutuwar mutum 20 sandiya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da aka saka. Zanga-zangar ta jiya Litinin ta gudana ne a ciki da kewaye na yankunan da suke da cunkoso. Jami'an sojojin Amurka sun ce sama da 'yan ƙungiyar ta'addan IS 60 ne mayakan da Amurka take marawa baya suka kama a matsayin wani bangare na yaƙi da aka kaddamar na kakkaɓe burbushin mayakan ƙungiyar a Siriya. Mai magana da yawun dakarun da Amurka ke jagoranta a kan ƙungiyar IS, Colonel Miles Coggins, ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa ranar Litinin cewa dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun ci gaba da aikin kakkaɓe mayakan na IS a lardunan da ake kira Diyar Al-Zur da Hasaka da ke gabashin ƙasar ta Siriya. Tun a lokacin da aka yi galaba a kanta a watan Maris ɗin 2019, ƙungiyar IS take kai hare-hare akan fararen hula da mayakan SDF, musamman a yankunan da suke kan iyaka da Iraki.
Nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Duk da cewa dokar takaita zirga-zirga na ci gaba da aiki a Najeriya sakamakon annobar cutar COVID-19, wasu na karya wannan dokar a daidai lokacin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya haɗa mana wannan rahoton.
Kishewar hana dokokin tafiye-tafiye a Najeriya ya sa an samu ƙarin yawan mutane da suka kamu da COVID-19 a cikin makon da ya gabata, inda aka samu sabbin waɗanda suka kamu da cutar da yawansu ya kai 533 a cikin jihohin ƙasar. Duk da haramta tafiya daga wannan jiha zuwa wancan da shugaba Muhammadu Buhari har sai baba ta gani, ana ci gaba da samun direbobin motocin haya da ke shiga jihohi, lamarin da yasa ake zargin ma'aikata da karbar na goro akan shingaye da suka kafa. Shi ko Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa a Najeriya, ya ce wannan aiki ne da ya dogara akan gwamnatocin jiha amma ba gwamnatin tarayya ba.
Bayan da shugaban kasa ya bada umarni cewa kowace jiha ta kula da harkar nan ta COVID-19 da kanta, to wannan gaskiya ya danganta ga su gwamnonin abinda suka yi. Ko shakka babu gwamna Rufai ya yi abinda ya kamata ya yi wajen kokarin da ya na kare mutane daga shigowa jihar sa, alal misali. To idan da duk sauran gwamnonin sun yi abinda gwamna Europa ya yi, watakila an rage gaya yawan mutanen da suke tsallaka suna shiga wasu jihohi.
A baya, wakilin sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, ta tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa a birnin tarayyan wanda ake kira Obin Gora, wanda ya kira ga jama'a da suka yi ƙarin duk wani ma'aikacin su da aka samu yana karɓar na goro a kan hanya.
To da muka fara samun rahotanni kamar ce ai ana basu wasu yan kudi a su a bar mutane su wuce ba su kade ne suke a wurin ba to amma mu a road safety matakin da mu muka dauka shine muna da sunayen mu a rigunan nan kuma sunayen nan ba manna su ake yi ba dinka su ake yi a rigunan so koda wani yayi abu kamar haka kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka dauka ka gaya mana
kamar kowanne sashe na rayuwar dan adam sashen sufurin jiragen sama shi ma ya huskanci koma baya sakamakon coronavirus inda manyan kamfanonin jiragen sama a duniya suke shirin rage yawan ma'aikatan su a ranar 21 ga watan Yuni ne ake sa ran Najeriya za ta bude filayen saukan jiragen ta domin fara aiki
to a gaida baba Yakubu Makeri har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
koda mun yi tsarin da ken shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi hare ke daga murya yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar tura
bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci shi
an samu
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da sadon mu da kowa ne sabon shiri na tsaka murya muna fatan kuna nan lami lafiya shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka dauka da wani yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake a dabar jihohin mu na arewacin Najeriya sannan kuma akwai masu cewa to ai fa a Najeriya kadai yake bara ba ana yin shi a kasashe irin su Masar da Mauritania da Malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da barin ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunna kai a shirin mu na yau ba tare da bata lokaci ba bari in maida ku ga bakin namu
talakawa wallan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa
wato abinda muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kage yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin qur'ani abinda muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai danka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a Ilori ko ka kai shi secondary school a Lagos ko ka kai shi secondary school a Ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata ayi amma ba ai maka tilas a ce dole danka sai a garin ku zai yi karatu ba na fata ka gane wannan shine babban kuskuren shine muke cewa a ba almajiri misali ya je yayi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na fadi yadda ya kamata ayi kawa iyaye su dauki dawaine ƴaƴan su Allah ya dora musu kuma zai tambaye su
amma kana ganin mallan wannan abu mai yiwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci yayi su rinka daukar dawaine ƴaƴan su suke karatun nan abun yaki ci yaki ci
rashin doka ne ya jawo abin da ya kamata ai sai ai doka duk wanda yake dan sa ya kasa daukar dawaine dan sa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da zaka dauki dawaine yaran nan ba in yana bukatar sabulu ka cira da kudin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza karshen kaman wata uku ko wata hudun nan da yaran nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kudin sa ga abin da aka kashe in yaje ya gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi mai zamana doka cewa kar wani aran mai karbi wani almajiri daga hannun kowa sai an aje masa kudin da zai dauki dawaine wannan yaro da shi sannan kuma an nafa cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa kowa ba kamar yanda yanzu ake ba wani zaka ga yana da dalibai 100 wani fiye ma da haka asmana ai regulating abun ta sa kaida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi akawai domin ajujuwan almajiran su cike yake da primary ɗaya zaka ga aji guda akwai mutum 190-180 ya za ka kana da kututtura a idan ka cewa ni ya cire haƙi a idan
akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan dibo a yanne su turo su almajiri saboda ba su da yadda
su to malam Isa an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alqur'ani ya karbi dalibi sai an bashi abin da zai rika daukar dawaine dalibin nan da shi zai karba ai dai rashin doka ne ja wannan
amma kana ganin za ta yi aiki mallan ana magana dokoki a kasar nan ba
gasu wanda ya karba hukunci karya doka in akwai hukunci in ka karya doka akai maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake kariya ba, kuma wanda bai kariya ba bai kariya ba.
Sheikh Albani, me zai hana tunda kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi, kuma a gidanku kace kai ma kai karatun Allah, me zai hana ku yi doka ta yadda za a zata tafi a tsakiya ila kamar inda suke cewa ayi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin, amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu koda bata sa kudin ta ba?
To alhamdulillah, ai wannan shine tsarin da muke kai, koda mun yi tsarin dukkan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi har yake daga murya. Misali shi yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa
an samu wannan tambayar kura
bamban bance kowa da waye, saboda shi ya bashi abinci
shi an samu
abu na farko shine abinda tsarin mu kenan da muke kaina guri na ce baka oganka ya kowa kake so ka karewa.
Albani ka bani amsa waccan tambayar na maka.
Wanda nake faɗa anan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka kebe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi, saboda muhimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka kebe su a waje daya, muka ba su abinci, aka sa likitoci suka duba su, a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona, aka ba likitoci dama suka ba su magani. Daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai nan ta dauka, duk sun dauka, aka mai da kowa gidan shi. To tsarin da Ministry of Education ta dauko shine wa'innan yaran bayan an mayar da su, to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din. Bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sashi a makaranta. Gwamnati za ta dauki nauyin uniform din shi, za ta dauki nauyin karatun shi, dama education a Kaduna state free ne yanzu, free education muke yi. So gwamnati za ta dauki wannan. Me yasa gwamnati take wannan? Gwamnati tana so ta yi ma almajiri gata ne ko mai bara gata. Shi a maganan shi ya faɗa abubuwa da yawa wanda shi yake tayar da hankalin kowa. Kai da kanka zaka wuce kaga yaro dan shekara 8 ko 7 yana bara, kuma ranar Laraba sai a ce sai ya kawo 200.
A ina?
A wajen malamin zai ce masa sai ya kawo
makarantar Allah da yake karatu.
Makarantar Allah, kudin Laraba ya zai ya samu? Yaro dan shekara 8 ko 9 ya zai ya samu wannan kudin? Zaka same su suna bara, zaka same su suna daku, to ta ya zai ya samu karatun zai ko wanne? Sannan na biyu, abinda nake kara fada, nake maimaitawa, asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne. Idan ba zaka iya daukar nauyin yara ba, danka ba zaka iya daukar nauyin shi ba. Ba inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba, dan kai Allah zai tambaya. Ba malami ba, malami wakilin uba ne idan uban ya yadda.
Kana nufin ƴaƴan ne suka wa iyaye wa
da yawan su? Wallahi tallahi na sani, ina fada, ina azumi, na san me nake fada. Akwai yaran da malami ne a nan Igabi local government, aka kawo yaran bara sai dauke shi mai da shi dan gidansa. Yana zuwa gidan shi ci abinci musu wanke-wanke tafi makarantar su, sai ya ga a bari ya sashi a makarantar Allo, a bari ya sashi a makarantar Boko Afwan, sai sashi. Yaron ya gama primary, ya je JS1, ya je JS2, ya je JS3, ranan sai aka ce mahaifin ya zo. Da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza, sai mahaifin yake ce ma mutumin, ni fa ba na kawo dana bane ka sashi makarantar boko, ni na kawo dana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi, saboda idan damuna ta zo taimake ni in yi noma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yaron yake faɗa
a ina? A Kaduna.
A nan sunan wanda ya dauki yaron Malam Khamis, sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru, yana nan bai mutu ba.
Yanzu ku
na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali. A gidana yanzu ina da almajirai sun kai 3 wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama, ina shaddan mahaifiyata a baba, me kuka kawo zami? Idan dai mutum yana da imani, yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya. Ba muna cewa duk policing da muka kawo ko policing da gwamnati ta kawo 100% gaskiya bane, dole za a iya samun kurakurai. Amma duk abu in yazo a mai kallo na gaskiya, kar mu dinga siyasantar da al'amura.
Kuna ganin wannan
mu dauka idan ba ni ne abu ba, duk abin da aka kawo ba me ke?
Kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin da ka buga, wancan tunanin da ka
kaje ka tambaya yanzu ai yan bias na nan. General Muhammadu Buhari, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya dora shi akan daidai, ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa embias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kaman jihar Kaduna an ba su malaman tsangaya a kawo mutum 100 za a zo a yi musu seminar a koya musu yaya kamata su kansu malaman suna buƙatar a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu
malaman
almajiran su kansu malaman Allah yana da yawa yana buƙatar a gaya musu a Malaysia ana yin almajiranci a Masar ana yin almajiranci a Murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke
za ku irin nasun ku
shine muke so su gani idan suka dauko da yardan Allah fatan mu da burin mu Allah ya sa mu yi irin wannan Allah ya ba mu daman da zamu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza
wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi yace yana sa rai ya bashi wani abu kana ganin iyayen irin waɗancan almajiran da suke sarin a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tunanin za ku zo da shi
akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki karka dauka akwai wani aikin alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka
yanzu ana sa ran in corona ta tafi kama inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya Amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayin gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajensu aiki wannan tsarin ya fara
mu abinda muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allah a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambaye mai girma gwamnati ne abinda shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴan su da manyan su da iyayen su yana kan haƙƙi yana kan shi ne Allah zai tabbata
in komai ya koma daidai
komai karatun addini da masallataiya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan corona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi
har da almajiranci
komai inda ya koma inda karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci babara ba ina maimaitawa inda karatu ne karatun zaure ne ai kuma maganan da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutun ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai ne irin Imam al-Bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifin shi guziri ta bashi ya tafi karatu
to a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri da wannan lokaci sai kuma rana wato lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattauna da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki dansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayar malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son yaran nasu su yi boko sun fi so su yi karatun islamiya kawai ina kuma magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu Isa Lawan Ikram ni ne Ali Mustafa Sokoto nake muku bankwana daga nan Washington DC sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Daruruwan masu ji mamu mutuwar George Floyd ba Amurken nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Praise da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin bankwana da shi bayan da aka bude kofar majami'ar masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare inda suka tsaya dan wani lokaci don nuna girmamawarsu gwamnan jihar Texas dan jam'iyyar Republican Greg Abbott na daga cikin waɗanda suka je ta a ziyar Kamatin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na goyen bayan buƙatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan Amurka ba wai a rage kuɗaɗen da ake kashewa fannin ba. Biden wanda zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba mai zuwa. ya yadda da cewa a rage kudaden da ake kashewa yan sanda ba, inji mai magana da yawun kwamitin Andrew Bett cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Litinin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Chuba Hero Dodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda.